السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa a cikin wannan wata mai albarka dukkan wani alheri da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ya bamu dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu ya yi rahama zuwa ga ƴaƴanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da ƙarshe wanda yake mai kyau yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 7 a wannan wata na Ramadan da hijira shekara ta 1442 insha Allah ta'ala in akwai wannan kin guda daya a karatu shida da muka yi duka muna faɗan kafofi na sadarwa da ake samu kamar na television da kuma radio da ke isar da tafsiri jiya an faɗi cewa an samu guda 66 da ke sanya wannan karatu da muke yi yau an samu na 67 daga kasar Niger shine hukumar gudanarwa na Canal 3 Niger daga karfe 4 zuwa 5 na yamma insha Allah ta'ala wannan yin Allah ne don ba karamar magana bane a ce kuna zaune waje ɗaya ba ku kai wani takardar neman taimako ba bayan Allah da ke son karatun a samu mutum akalla adadi da yawa ɗauki nauyin rediyo da talabijin guda 67 a Afirka ai babbar magana ce Allah ta'ala ne ya san kadai adadin miliyoyin mutanen da ke bin karatuttuka da ake yi ba za ka san haka ba lokacin da kaga irin tambayoyin da ake yi daga bangarorin da suke zuwa kamar da Ibrahim ke isarwa za ka ga babu daga bangaren Afirka inda ake Hausa da baka jin tambayoyi suna zuwa wajen karatu din muna roƙon Allah ta'ala ya karba a matsayin aikin mu na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya mana rahama dalilin wannan karantarwa da muke yi Allah ta'ala ya samu wanye lafiya so da haka an samu 67 kenan sai kuma tambayoyi insha Allah ta'ala mai tambayan farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Malam tambaya na ita ce mai ciwon sikila wanda rashin shan ruwa na tsawon lokaci yana bashi wahala, zai iya ajiye azumi saboda cutan na bashi wahala idan yayi azumin? Allah ya ji kan iyaye ya sa mu wanye lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Imam Ibn Qudama a cikin Al-Mughni nasa mujalladi na 4 a namba na 403 yana cewa rashin lafiya yana iya sa ajiye azumi, dogaro da aya ta Qur'ani suratul Baqara aya ta 185 da Allah ta'ala yake cewa wa man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Dogaro da wannan aya yake cewa akwai cututtuka da shari'a ta bada dama ana iya ajiye azumi idan mutum Allah ya jarabe shi da su, namiji ne ko mace. Duk wanda ya samu kansa yace a cikin jinyar da idan yayi azumi ciwon zai iya karuwa da ke damunsa, kuma binciken likitanci ta tabbatar da ciwo zai karu, to a musulunci ya halatta ya ajiye azumi. Na biyu, mutumin da bai da lafiya yin azumin zai sa ko ciwon bai karu ba, samun sauki zai iya samun jinkiri, zai jinkirta, to anan ma ya halatta yayi mai ya ajiye azumi in za a samu jinkirin samun sauki. Sannan na uku ya sake cewa idan kuma yin azumin zai sa wata cuta sabuwa ta karu akan wanda ake da ita, to anan ma ya halatta a hakura da azumi. Sai na hudu ya ce idan mutum lafiyarsa kalau amma sai aka samu iya da wasu alamomi na idan yayi azumi dalilin azumin zai kamu da sabuwar cuta da za ta cutar da shi, to shi ma ya halatta ya ajiye azumi. Saboda me? Saboda sauki na addinin musulunci. Babu wani addini da yake da sauki irin addinin musulunci. Ka duba duk abin da zai cutar da kai Allah ta'ala sai ya dauke maka shi. Dan me? Saboda Allah sauki yake nufi gare mu, ba me ba, ba tsanani ba. Kisa za ka ga duk karantarwar musulunci babu wani abu mai wahala. In dai ka za ka ga abu ne mai sauki, saboda in an ce kai in ba za ka iya matsayi ga akwai hanyar da aka baka, to ba sai ka yin ba. Ba sai ka yin ban akwai hanyar da zai cutar da kai. To kula ga wannan, idan yadda ka faɗa zai cutar da kai, kuma ka je ka ga likita wanda yake amintacce da ya san cutar na hakika, ya kuma ba da shawari cewa a hakura da yin azumi, idan ka hakura ba ka yi laifi ba. Ko da wannan cuta na sikila ne ko kuma kowace irin cuta, inda likita da aka aminta da adalcinsa, aka kuma aminta da sanin likitancinsa, ya ce a hakura da azumi, insha Allahu ta'ala hakuran iya da muhimmanci. Saboda Allah yana sha'awan duk sauƙin da ya bamu mu zo wa sauƙin kamar da yake ƙin in yi haramta abu mu aikata, sai mu yi ƙoƙari mu zo wa wannan sauƙi din. Na'am. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin malam mutum zai iya buɗe Ƙur'ani ya yi karatu a sallan tarawihi? Idan ba zai iya yin sallan da ka ba, zai iya buɗe Ƙur'ani? A magana mafi inganci zai iya buɗe Ƙur'ani. Akwai hadisi na Imam Bukhari rahimahullah da asalinsa mu'allaf ne, wanda yake namba na 245, cewa kana li Aisha gulam, nana Aisha radiyallahu anha tana da wani yaro, a wata riwaya ma tace bawa ne, idan za a yi limanci bai haddace Qur'ani ba zai musu tarawihi, sai ya rike Qur'ani sai ya tsaya gaba gare su, su suna bayansa sai ya musu limanci. Da wannan malamai suka ce idan mutum bai da haddan Qur'ani ya halatta da ikon Allah ya rike Qur'ani ya yi wa mutane sallah. Har Ibn Wahab alayhi rahmatullah yana cewa kana khiyaruna yaqra'una min al-mushaf fi ramadan, yace daga cikin mutane masu nagarta da muka samu daga cikin magabatanmu wanda muka yi rayuwa da su, mutum yana iya tashi ya rike Qur'ani yana karantawa a cikin watan Ramadan da yana sallah. So da aka yin sallah a cikin sallan tarawihi, ko mutum yayi daga kirjinsa abinda Allah ta'ala ya sa ya haddace, ko mutum yayi daga Qur'ani ya bude yana karanta, duka wanda aka yi insha Allah ta'ala sallar ta yi. Abinda malamai ba su cika so ba shine in liman ya rike yana da bukata, to kai da kake bayan sa fa. So wannan kai ka hakura da rikewa in kana bayan liman, kuma shi yafi dacewa. Saboda me? Saboda aikin karatun ba naka bane, na liman ne. idan kuma aka yi sa'a sai dai liman din ne ya bukaci a wurin ba wani mahaddaci sai ce to mutum din ya rike Qur'ani in na samu matsala ya tada ni to nan babu laifi amma in kuma haka kawai akwai aran momi a bayan liman duk inda ya tuntube akwai masu iya dan tada shi kuma kai kace zaka rike a babin me kuma sai ka ga daga ranar da aka rike sai ga masu yi wa liman gyara sun yi tsananin yawa shine babbar matsalar da muke shiga ciki daga ya hadan yi tuntube ga aran momi a bayan sun dan bashi dan sakan goma ko zai tuna haka ake so din mutum ya tuntube yana dan barin sa tukunna sai ya dan dawo zai dan yi reverse haka in ya canja giya sai kaga ya wuce in ya canja giya sai ya wuce amma kai yana dan shiga ya ci sai ka tada shi to duk aran ma bai cika san haka da wuri ba ba ku ga yadda nake bin aran ma a hankali ba da wani ku suka dan taba abin sai ka dan rabu da su suka ce aran ma aran ma kun san mu garda haka muka tashi mun tashi muna karatu karatun allo gaban malaman mu ban taba jin ana daraso malam ya yi tuntube wani ya ce malam kai kuskure ba ko dan da mun zo mun zauna ana daraso akwai manyan gardawa mu kuma yan kananan almajirai ne a wurin ana lokacin haddan Qur'ani ina tuna malam yazo yana darasu Allah ya ji kansa yana cikin darasu sai yazo ya taba wani abu sai ya ci arama 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 ba za a ce kai kuskure ba arama arama ya dawo ya taki aka ce arama 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 ya sake dawowa ka san Qur'ani yadda yake wallahi ya sake zuwa zai wuce abun bai ba ga arama arama kuma ya rubuta Qur'ani da hannu har ya gaji dan shi in ka tambaye shi abubuwan da suka fi komai sauki a duniya shine ya rubuta maka wannan daga bismillah daga alhamdu zuwa min aljannati wan nas shine kawai ya zauna ya rubuta kuna tafi ma zai rubuta maka tafi 30 40 amma ranar abun haka ya faru so da yaga sai ya ce a gyara kowa ba zai iya ba saboda girmamawa sai ya tashi a wajen darasu sai ya shiga gida sai aka dan dauki alkalamin sai aka dan sa abin da malamin bai gani ba da ya dawo sai ya ga wajen sai ya ce Allah ya muku albarka sai aka wuce amma ba wanda zai gyara a gidansa to Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya muna cikin suratul baqara yau zamu tashi insha Allah ta'ala akan darasi na 7 a daidai kan aya ta nawa a ramma aya ta 267 na'am insha Allah ta'ala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم فحشاء والله يعلمكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
جزاكم الله خيرا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا جماعة كوكا إيماني أنفقوا كثير من طيبات دقدادات أن أبا بما كسبتم أبن كوكا صاموا كون ريبا كوكا سنأرك ومما أخرجنا لكم من الأرض حكا كما كثير دقا أبن دمكا فتر مكو دشيدا كسا ولا تيمم الخبيث منه kada ku rika nufan maimuni a cikin sa tunfiquna kuna ciyar da maimunin walastum alhaliku bi akhidina masu kuba masu san karban sa bane illa an tuhumidu fihi sai dai in dole ta kama ku wa alamu kusani annallaha lalle Allah ghaniyun mawadaci ne hamidun mai godiya ne kuma godadde ne. Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kamar yadda nake yawan tunatar da mu a daidai wannan munasaba din duk inda Allah ya kira masu imani kamar yadda Ibn Abbas Ibn Mas'ud fada radiyallahu anhu shine dan umurni ko dan hani yace idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladhina amanu idan kaji Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani to ka kai kunnan ka wurin immal amru tu'mar bihi wa immal nahyu tunha an ko ya zama umurni ne za a ce maka yi ka ce nayi ko kuma hani ne za a ce maka bari ka ce kayi me ka bari mafhum tayyib. Don haka sai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya kuma su imani a cikin wannan aya sai aka samu umurnin kuma aka samu hanin kaga umurnin sai ya ce anfiqu kuciyar hani kuma ya ce wala tayammamul khabitha. Don haka a cikin aya daya an umurci masu imani da su yi kuma an hane su da su nisanta mafhum tayyib. Don haka in aka kira masu imani aka umurce su da aikin malaman Qur'ani suka ce ana son su yi aikin dan imanin su ne. Don haka sai ka ce ya ayyuhalladhina amanu li imanikum anfiqu ya ku masu imani dalilin wannan imanin naku to ku ciyar mafhum tayyib. Anfiqu ku ciyar wannan fi'ilul amr ne sai ka kaddara fa'ilin shine zamirun mustatirun taqdiruhum antum ayyuhal mu'minun ku ciyar ku masu imani min tayyibat daga dadadan ababe da Allah ta'ala ya halitta muku dukkan wani abu wanda yake mai dadi da Allah subhanahu wata'ala ya halitta to sai ku ci daga gare shi kulu min tayyibat daga cikin dadadan ababe duk abin da Allah yace halal ne to iya da dadi maybe wani baka son ka ci shi babu laifi in ka ki ci an zo za a yi bude baki an kawo ga shinkafa an kawo tuwon masara da miyan kuka an kawo gwatan doya ko kaza kowa sai zabi wanda yake so in wanda yace gwatan doya yake so bai laifi ba wanda yace na son tuwo da miyan kuka bai laifi ba duka kowa sai zaba wai son wani kin wani abinda baka so shine kuma wani abin da yake so saboda haka abinda Allah ya halatta mana min tayyibat ne so amma duk abin da ya halatta in dai halal ne babu wani abu ɗaya da Allah ta'ala ya halitta wanda yake mai cutar da al'umma in dai halal ne. Shi yasa Ibn Usaymin rahimahullah yake cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa dhara fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada. Shi addini ya zo ne dan ya gatar da mutum ba abin da yasa aka sharanta mana addini sai dai don a sa mu zama mutane na kwarai don a sa mu ji daɗin rayuwa don a sa mu yi rayuwar ba cuta ba cutarwa. Shi yasa yace duk abin da zai amfanar da kai ko zai amfanar da al'umma a musulunci haram ne duk abin da zai cutar haramun ne. Sai yace duk inda aka samu daidaituwar amfanarwa da cutarwa 50-50 amfaninsa 50 cutarwa 50 cikin 100 to a musulunci abin ba za a yi shi ba ba a yin aiki sai wanda amfanin ya fi cutarwan yawa amma in daidai suke to sai a hakura mafhum. الطيب دو هكا الله يتي مُتشير دا قدار على أبابي ما كسبتم أبونا مكسابونا الكسب إن أنتي الكسب إذن كاسو أنتي كي دو أبونا كسابو ياشي بيتكي ما كسبتم إذن كي ميسانا الحنيني كافين تاني مكانيكي نياشي بيتكي ما كسبتم إذن كايا كي سير وكنا سيد يالي ني كاين أبنتي ني كاشي بيتكي ما كسبتم ke ce kake sayarwa ko mashina ne ya shiga cikin ma kasabutum shu shaina kake yi ya shiga cikin ma kasabutum magini ne ya shiga cikin ma kasabutum aiki kake a biya ka a wata ya shiga cikin ma kasabutum akwai ciyarwa na wajibi akwai ciyarwa da aka fadaitar na wajibi shine zakka na biyu da aka kuma yake zama wajibi shine na iyalai da kuma na taimako a lokacin da addini ke bukatar taimakonka bayan nan kuma akwai ciyarwa na sunna da an fadaitar shine taimaka mutane gurgurda zaka iya daga lokaci zuwa lokaci kaga yadda ake a kasar Saudi irin wata Ramadan din nan sai ka zo ka samu wani yazo allaji ne mirewa duka jihar ku ba mai kudin sa ko duka zon din ku babu amma da kansa zai zo bakin harami ya jera motoci ana karban abinci ana raba mutane kuma shi yake godiya ga masu karban abinci shukran shukran ana bayarwa ka sai ce shukran yana murna wai an baka ana gode baka mu ko mutanen mu da san banza ɗan sabil sai kaga a Najeriya allaji ne allaji da kake ji da zai gansu yana karban sabil in kai magana ce man taraka baki sultan fa huwa shahidun aw majnunun ba sai ga mutum babba ne wanda kake ji baka sabil ne ba kuma ya bar sabil har ma lokacin mutum ya karbi abincin yayi yawa yaje daki ya aje sai ya rube tukunna a zubar da shi anfiqu min tayyibati ma kasabtum kutiyar daga dadadan ababen da kuka samu ta wadannan hanyoyi wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka kuma daga cikin ababen da aka fitar muku daga cikin kasa yanzu duniyar nan ka kalle ta gaba daya wa yake sarrafa ta Allah ne yake yi amma su wane ne Allah ya ba su ilimin da suke jujjuya duniya da mu ne mutane zaka duk abin da ke fita a cikin kafan nan Allah ya yi shi ne dan mu ji dadi tar malaki ba mu aya
wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati
na'am wannan cikin suratul baqara aya ta 29 Allah yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi halitta muku duk abin da ke kasar nan gaba ɗaya sai yace jami'an dan mu Allah ya halitta ki ha za ka ga kasar a dauke ta a tona ta a gina daki mu shiga ciki a gina makaranta mu shiga mu yi karatu a gina wurin ibada mu shiga mu yi ibada a gina kasuwa mu shiga mu yi kasuwanci a gina office mu shiga mu yi aiki duk inda aka yi da kasa zaka ga mu muke amfanuwa da ita da kasar ake hadawa a kwama da wasu abubuwa cikin kasar ayi kwalta mu tuka keke ko mashin ko mota akai daga cikin kasar ake fito da masara ake fito da gero daga cikin ake fito da hatta shinkafa komai sai ya sa jijiyar sa kasa ya tsiro daga kasar mu amfana da shi daga kasar ake fito da man fetur da ake sawa a mota daga ciki ake fito da man da ake samun wutar lantarki daga ciki ake fito da abin da ake tada generator duk waɗannan ababe daga ne sai ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an da wannan malamai suka ce duk abin da ya fito a cikin kasa in ba a samu nassin da yace haramun bane to asalin sa halal ne saboda wannan aya din ka'ida ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ita wannan aya ka'ida ce don haka Allah shi yasa yake cewa wa mimma akhrajna lakum min al-ard abunda muka cire muku daga kasa wala tayammamul khabitha minhu kalmar at-tayammum shine al-qasd shine karku nifi al-khabith kuma shine ar-radi radi abu wanda yake mai muni ba wai kazanta ba a'a karku rika daukar abu mai muni minhu daga abun da fito daga kasar ko daga abun da kuka samu na arziki tunfiquna kuna ciyar da shi in za ku ciyar kar ku rika ciyar da mai muni alhalifu wa lastum bi akhirihi ku ba ku so kuma ku karbe shi illa an tuhmidu fihi sai dai in dole ta kama ku me ake nufi anan shine kar mu waye gari mu komai muna san mai kyau amma in za mu yi sadaka ko taimako sai mu bada mai muni mu zama abin da muke so shi muke bayarwa irin abincin da kake ci a gida in zaka yi sadaka kai sadakan irinsa irin abin da kake sha a gida in zaka yi sadaka kai irinsa irin kayan da kake sawa in zaka yi sadaka kai me ka bada irinsa shine ana son irin abin da kake so shi zaka bayar Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu idan ya mallaki wata kadara idan wani ya gani yace kai wannan dokin kan nan ya mun kyau yana da kyau sai aka ce wallahi yana da kyau sai ce to na bada shi fi sabilillah shi duk abin da aka yaba to shi shine na ciyarwa me dalili saboda yayi biyayya zuwa ga wannan aya da makamanciyarta duk abin da aka yaba to shi ya zama na kyauta kenan in ku yace aka ce ya yana da kyau ba dai sosai ba sai ce to wannan nawa ne amma abin da aka yi ba wannan kuma na taimako ne fi sabilillah zai bada shi yana cikin abin da na koya a wurin mahaifiyar Allah ya gafarta mata ya ci kanta ya yafe mata Allah ya kai haske zuwa ga kabarinta idan muka zo muna yara za mu ci abinci ba ta yarda mu ci abinci mu saka hannu a cikin mu ba ta ya saura a bawa almajiri sai da ce a'a in an ka abincin ga tuwo a fanansa daban ga miya sai a kawo faranti ko wani kwano sai a ce ka riƙa yanka kana ci don in baka cinye sauran bai zama an ba da shi da darajarsa kar a sa hannu a hada a bata tukunna a yi sadaka ce sa abinda na koya aurenta ba ta iya sadakan abincin da aka bata sai dai wanda ba a taba ba na taba daukan ta wani lokaci ta zo waje na ta huta da ta zo inda nake sai ta ci abinci ta kan plate ta dan ci abinci da ta taba kadan ta dan dauki nama kadan ta taba sai ta ajiye saura sai ta ce a kira almajiri sai na ce ai ba almajiri a garin nan ta ce babu na ce ta ce babu 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 ta ce to gobe a mai da ni gida zan zauna ta ce ai ba zai zaman ba zai yi ba ba ko almajiri a gari ta ce ba zai zauna a wurin ba da kyar aka samu a lokacin ta yi kwana uku saboda ba za ta iya zama garin da ba almajiri ba so in za ta zo da sai ne mu wasu yan yara biyu ko uku almajiri sai a hada su da ita sai ta zama uwar daki duk safe su zo ta dan musu kyauta in ta ci abinci su ci tare su yi ta'i saboda haka ta tashi har wasu almajiran da ta tashi a gaban su har aure ta musu kuma da irin haka aka fara so da ka ba ta zama garin da ita babu ba almajiri in kuma ta samu almajiri to daga nan ya gama bara ta zama uwa a wurin ta zai zo ya ci abinci a nan za a mar dinkin kayan sallah duk abin da ya dame shi a nan za a yi mun tashi mun samu almajiran da ake kula da su sai muka dauka ma yan gidanmu ne sannan muka yi wayo muka gane ba yan gidan ba ne amma duk wannan zaman ban taba ga an ba da abinci mai muni ba iya cikin irin ɗabi'un magabata da muka rasa a yau su da suka ga almajiran kwashewa ma suka yi suka mai da su ƴaƴansu kawai Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu don haka walastum bi akhirihi illa an tuhmizu fihi ku ba ku so ku karbi mai muni sai dai in ya zama dole shine karahiya kowa bai san mai muni sai mai sai mai kyau to tunda kai mai kyau kake so to don Allah kai ma in zaka bada taimako ka bada mai kyau akwai hadisi a Muslim hadisi na 1482 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata ga dake cewa mai yuridu ayyu zahzaha minan nar wa yudkhil aljanna falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilayhi muhallu shar manzon Allah yake cewa wanda yake so a nisantar da shi daga wuta akai shi aljanna to ya rika mu'amalantar mutane da irin abin da yake so a mu'amalance shi kuma ya rika zuwa wa mutane da irin abin da yake so a masa yadda kake so mutane su baka to kai ma ka mu'amalance su haka duk abin da baka so karkaye wani sannan kuma dakar take cewa ya zab ya wayi gari kuma mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah da gobe kiyama wannan hadisi ya dace da wannan aya shine kar mutun yi abin da baya so mafhum tayyib wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah ghaniyun mawadaci ne hamidun daga kalmar hamida ne godiya hamidun ala wadani fa'ilun a wurin malaman sarraf din an gina kalma akan mizanin fa'il yana daukan fa'ilun yana daukan maf'ulun duk ana iya fasara zakan kace hamidun yana daukan fa'ilun Allah mai godiya ne saboda hadisi ya tabbatar da Allah yana godiya in ka dauke shi ala wazani fa'il yana daukan kuma maf'ulun sai zama Allah abun godiya ne shine ya dace mu mu gode masa wajibi ne kuma mu gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da ya mana wanda ba za su irgu ba duk abin da muka gani a bayan kasa Allah ya yi don mu ne babban darasi a wannan ayar shine muhimmancin ciyarwa na biyu in za mu rika ciyarwa da abin da muke so in za ka yi dinki ka koyi al'adar sai ka danka kaya set biyar sai ka ɗauki uku sai ka bada guda biyu in ka tashi sai ka yi guda uku sai ka ɗauki biyu sai ka bada guda ɗaya ka ɗan yi cefa ne na ɗan abin sha'awa a gidanka Allah ya baka hali ka sai kaji biyu sai ka ɗan sai kaza guda ɗaya sai ka ce a kai wa makwabtanka ka je ka sai katar ɗin ruwa biyar in ka zo sai ka ce kwaya ɗin nan da Allah ya aika gidan makwabta nan fi sabi a basu irin abin da kake sha'awa ka koyi ɗabi'ar ɗaukan wani ɓangaren sa ka kyautata kar ka saba wai kai kullum baka bada abu sai abin da baka bukata riga sai ta lalace ta yi faci sai ka ce to wannan kan ai na Allah ne wannan ba haka ake yi ba shi wanda ake so din shine na Allah mafhum sai da haka mu riga koyan ɗabi'ar haka in almajirai za mu bawa in talaka za mu taimaka idan makwabci za mu taimaka mu koyi ɗabi'ar ba da abin da muke so mu koyi ɗabi'ar mutuntawa kuma wannan mutuntawan ba wai sai ga masoyinka ba har ga maƙiyinka a musulunci sai ka masa mu duba irin ƙissosin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ƙissa da Ibnul Qayyim rahimahullahi ya kawo ta yana da makwabciya da take ba musulma ba ce in ta tashi takan ɗabi sharan gidanta sai ta zuba a gidansa amma bai taɓa tamka mata ba in ta zuba sai sa a tattara sharan sai a je a zuba bayan kwanaki sai dai naga ana zuba shara a gidansa sai bincika aka ce ba ta da lafiya sai je gaishe ta ya binciki lafiyar ta ya taimake ta akan wanne zama sanadiyar shiryar ta to yanzu kaddara kai ne ya kawo makwabci kawai ya ɗauko shara daga gidansa ya kwaba maka Allah da ya kiyaye shi yasa saka sharri da alkhairi yana da wahala a yi sharri kai alheri yana da wahala amma dole sai ka koya ka zama musulmi na ƙwarai duk yadda aka yi sharri kai alheri yana da tsananin wahala amma dole sai ka koya duk yadda mai sharri ya maka sharri kai ka masa alheri kar ka kuskura ka koyi saka sharri da sharri ka riƙa saka sharri da alheri to da wannan ne ake nasara mafhum tayyib don haka Allah mai godiya ne kuma ya cancanci a gode masa ya Allah ta'ala muna gode maka na'am
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
الشيطان شيطان يعدكم الفقر ينامك القوري وينامك برازنا لتلوشي wa ya'murukum yana umurtanku bil fahasha da al fasha wallahu Allah kuma ya'idukum yana muku alƙawarin maghfiratan minhu gafara daga gare shi wa fadla da fadala wallahu Allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun mai ilimi ne kalmar ash-shaytan suna ne na iblis ash-shaytan ay al-iblis hadha ismun min asma'i iblis iya daga cikin sunayen iblis sai a ce ash-shaytan yana da sunaye da yawa Allah yake ash-shaytanu ya'idukum yana muku alƙawari ayyu haddidukum yana yawan muku barazana da me al-faqr da talauci idan zaka ce baka sai yace kai Allahu dallali ka tuwa fa sosai fa ga kudin makaranta baka biya ba yara kaga za su koma any moment na biyu ga family house din kunnan kaga har yanzu ba a gama gyaran sa ba akwai aiki gaba gare ka matuka da gaske na uku kuma kana gani gaskiya bukatu na rayuwa yau da kullum suna da yawa kuma fa kar ka manta fa jiya ma fa aikin alheri shekarar jiya ba kai lafiya kan ba kai kai kaza ba sai ka tuna maka na baya dan kar ka isa kan da gaba shine yadidukumul fakara daga zakai alheri sai to maka da wasu matsaloli da ke gaba gare ka birjik da baka gama da sai ka ce kai Allah ya taimake ni maimakon ka bada 100,000 sai ya ce to bari mu duba hajiya ba su 2,000 dai na Allah baya kadan in ku kai rashin sa'an iyali sai da ce haba Allah 2,000 yayi ba ai mun ka bada 100,000 yau ba hajiya ai da ba shi addini na sai haje to ki ba su 500 din to shine ash-shaytanu yahidukumul faqara daga za kai alheri sai rika maka barazana kai akwai talauci zaka talauce ba za ka talauce yanzu in ka rasa kai ba zai baka yanzu duk ka je ka bayar kai kuma zai baka shine yahidukumul faqara kuma duk inda zaka yi cin alheri na kirki sai suna maka wannan sai suna maka wasu abubuwan da ke gaba gare ka da baka yi ba kalubale da yawa kuma sai suna maka to ga fa'ir ka ma zaka yi auren ta ga kudin makarantar wani ga wa da ma faka za ka yi haka ne fa a shigar ma da mutuna to sai ka fara shine yahidukumul faqara amma haba nan kadai ba waye amurukum bil fasha in abu kuma na alfasha ne ko na sabon Allah to anan kuma yana ne yana tun kuda ku je ku aikata shi yana tun kuda daga an dauko wani shirme da bai da asali kwata-kwata sai rika cewa in fa ka bayar za a san ka bayar kage yanzu layi ake fa'are dibo kana fada za a ji sunanka duk duniya ka bayar sai sa ka dauki dukiya sai kai cikin wata kacaliya kana zaune wani sai zo ce a taimaka liman ya zo da Allah ana expansion na masallaci a taimaka sai ka ce to a dan ba mu lokaci ka fito kuma sai ka ga wani da dan abin sa yana kida Allahji kenan Allah ya taimake ka Allahji sai rika maka kida ya mijin Hawwa ko baban mamman ko mijin Hawwa ko baban mamman ko mijin Hawwa ko baban mamman sai ka rika jin kanka na kumburi haka ne naji ko Zubairu ka gansu ko shine waye amurukum bil fasha in dai aka dauko wata kataliya kadan sai kumbura maka kanka to sai ka ji take an yi amma in harkar Allah da zai tana maka ko matsalolin da ke kanka da ka gawa da su ba shine waye amurukum bil fasha kaga duk aikin Allah shedan bai so ayi kuma duk aikin shedan to anan kuma zai tsaya sai ya sa ya ga an yi sai sa har ayyukan kaga an yi taron kaddamar da kuri aka samu kuɗi fiye da abin da aka bukata to ba aikin Allah bane mafiya yawa kullum aka yi taron gida masallaci ko makaranta ko gidauniyar marayu ko gidauniyar masu karamin karfi ko aikin gayya sai kaga gidi ne girma sai a yi taruwa a jiha ana so a yi wani aikin addini na miliyan 100 sai a gama don sai a samu 1.7 miliyan naira a 1.7 din cash din duka 170 ne sauran duka alkawari ne wanda ya alkawarin daga ranar in ya sauka a wurin ya bayani ya ba da 100,000 ga jarrawa kawo in ya sauka daga nan ba zai ƙara daukan wayan ku ba amma in harka ce ta duniya to anan kuma aka iya taruwa neman gudumawa a samu gudumawa da kaga abin da ake bukata shi yasa yin aikin Allah yana da wahala babban abin da za mu koya a nan wurin shine shi shedan menene shi Allah masoyinmu ne shedan maƙiyinmu ne
inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id
Bahaushe ya ce wai ba a rasa nono a riga numfashin ma ban sauki ba sai na ji ana ba da aya Allah ya ji kan karan ma suratul fatir aya ta 6 Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan gare ku maƙiyi ne fattakhidhuhu aduwwa ku rike shi a matsayin maƙiyi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kira rundunarsa ne don su zama tare da shi a cikin wutar me wutar sa'ir amma shedan makiyinku ne ku rike shi a matsayin me matsayin makiyi in ku rike shi a matsayin makiyi to insha Allah ta'ala kun yi nasara kuma a gen aya tana kara tabbatar mana da cewa shedan iya da dabara wannan dabara kuma shi ne yana koya mana almubazaranci duk inda aikin Allah ne to shedan bai bari amma aikin da yake kuma ba na Allah bane ko zai lalata tarbiyya ko zai kawo sabon Allah to nan shedan kuma zai samu aikata shi
innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin wa كان الشيطان لربه كفورا.
wannan zai zama suratul isra ayata 27. Allah ya ce innal mubadhirina, lalle masu almubazaranci kanu sun kasance ikhwana shayatin, ɗan uwan shaydanu ne. So duk wanda ya biye wannan aya ya zama yayi biyayya ga akinna ash-shaytan ya bi dukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha, to abu halli shahidi ya zama dan uwan shaydan. Allah ta'ala ya kare mu. Shi yasa addini baya son harka daukan dukiya ana sawa cikin abun da zai cutar da al'umma ko zai bata tarbiyya. Ya zaman Allah ya baka dukiya ya zama kana aiki da ita wajen promoting alheri ne, taimakon marayu ne, gajiyayyu ne, ka je kauye ko ka duba yara da suka lalace, kai tattara su, dauke su, kai su makaranta, biya kudin makaranta, kana da hali je ka garin ku kai vocational center a karantar da matasa kafintanci, wasu a koya musu dinki, wasu a koya musu gyaran fridge, wasu su zama electricians. Ka zama tsarin ka shine abinda Allah ya baka taimakawa al'umma ta bangaren da zai gyara al'umma, ba bangaren da zai lalata ta ba. Mafhum? Tayyib. Don haka ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha. Wallahu shi kuma Allah ya'idukum, yana muku alkawari. Shaytan yana muku biyu, Allah kuma yana muku biyu anan. Shine maghfiratan minku. Allah yana muku alkawarin gafara wa fadla, da wadata. Wadata shi Allah yana faɗa ayoyi da yawa ta ne bayarwa baya rasawa. Ma sadaqat ma nakasat sadaqatin min malin, ciyarwa don Allah bai taba mai da kai talaka ba. Wanda ya bayar Allah zai taimake shi. Mala'ikuna saukowa Allahumma ati munfiqan khalafan, shine Allah kuma yana gaya muku in kun bayar zai ƙara muku, in kun taimaka zai taimake ku, shine falala din. So da haka a nan wurin ababe biyu da Allah yake yi kishiyoyin abubuwan da shedan yake yi. Kaga wallahu ya idukum maghfiratan minhu. Maghfira wanne ne kishiyarsa a cikin ayyukan shedan guda biyu? Shine alfasha. Maghfiratan minhu shine kishiyar alfasha din. Wa fadla kuma kishiyar alfaqar. Shi shedan yace za ku talauce in kun yi sallah, kuma yace in kun yi danni zan ƙara muku. Shi shaydan yana shigar da ku alfasha, Allah kuma ya ce a in kun yi kuskure zan yafe muku. Wallahu Allah wasi'un, mai yalwatawa ne, alimun kuma mai ilimi ne. Allah mai yalwatawa ne kuma mai menene? Mai ilimi ne. Allah ta'ala yana nuna mana zai yalwata mana idan muka taimaka zai taimake mu, yana kuma da ilimi duk abin da muka yi Allah ta'ala ya sani. Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa, ya kuma yalwata mana daga cikin rahamarsa. Na'am.
Yufti hikmata man yasha wa man yufta hikmata faqad utiya khayran kathiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
Yu'til hikmata, Allah yana bada hikimarsa mai yasha ga wanda ya so. Wa mai yu'tal hikmata, wanda Allah ya bashi hikima, faqad haqiqa utiya an bashi khayran kathira, alheri mai yawa. Jama'a ko sarkin garinmu ya ce alheri ne da yawa, ai babbar magana ne. Bare Allah da kansa ya ce alheri mai yawa ne. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu mai wa'asuwa sai mutane masu hangen nesa, masu zurfin tunani. Yu'ti hikmata, kalmar yu'ta daga ata ne. Ma yu'ti ai shine yu'ti, yu'ti shine yu'ti. Amma idan kalma ta zo akan siga na ata, tana iya maf'ulai ni guda biyu na saba. Kamar yadda muka sani, ai maf'ul yana daukan fataha ne ko fa'il yana daukan me? Rufu'a. To ita yu'ti in tazo tana samun maf'ulai guda biyu, sai ta musu nasaba ta sa fata a kansu ta wuce. So a nan ina maf'ulai guda biyu da ta yi wa? Al-maf'ulul awwal shine al-hikmata, aina al-maf'ulul thani? Shine man yasha. Yu'til hikmata, al-hikmata al-maf'ulul awwal mansub, man yasha kuma shine wanda ya fada muhalli na maf'ulul thani. In ka kaddara sunan mutum zai fito fili, shine yu'tillahu al-hikmata Muhammadan, sai ka ga fito fili saboda ka kaddara Muhammad a wurin. So da ka bi inda kaga yuuti to yana daukan wadannan makulai biyu ne, yuutil hikmat, Allah ta'ala yana ba da hikima mai yasha ga duk wani wanda ya so. Haka kawai Allah zai rabu mutum ba dan kowa ba sai ya bashi hikima. Wani hikimar sa a karatu ne, wani hikimar sa a iya magana ne, wani ya zauna ya yi magana sai ka dauka da Allah ina yaje koyi magana da shi. Wani hikimar sa a sana'arsa ce, in dinki ne maka sai ka sha mamaki, in gini ya maka sai ka sha mamaki. Saboda me? Saboda Allah ta'ala yana bada wani ga wanda ya so, ya ba wa fari, ya ba wa baki, ya ba wa dan birni, ya ba wa dan kauye, ya ba wa Balarabe, ya ba wa Bature, ya ba wa bakar fata, ya ba wa namiji, ya ba wa mace. Kowa Allah ya gara bana ya dauka ya bashi hikima. Yana iya baka wani abu ya hana ka wani abu. Ma'anar hikima shine ya zama akwai hanyoyi da yawa na yin abu ɗaya, kai sai ka kawo hanya da tafi kowace sauki da ƙarancin cin lokaci da ƙarancin kashe kuɗi, in akwai kashe kuɗi wajen aikata abu. To shine hikima, wato hanya mafi sauki na yin nasara kan abin da ake so a yi nasara. Da kafi kowace sauki, sauki a lokaci, sauki a aiki da gabbai, sauki a kashe kuɗi, sauki a kan cin lokaci, sauki a kan bukatar ƙarancin adadin mutane, komai sai ya zama mai sauki ne. Allah ta'ala ya ce yana ba da hikima ga wanda ya so. Annabawa da Allah ya ba su annabta da manzanci duka da cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala. Yau a cikinmu a nan akwai wanda Allah ya ba su hikimomi da yawa. Wani a nan a sana'arsa ya zo yana magana da hikimar da Allah ya bashi sai ka zama ɗalibi. Baiwar da Allah ya bashi ya zo yana magana a kanta, ni da Adamu sai mu zama ‘yan kallo. Amma wataƙila mu abin da muke ba kowa zai iya zuwa nan ya zauna ya yi ba. Haka ne? Shi kuma akwai abin da zai iya yi ba za mu iya yi ba. To ita rayuwa haka take. Hikimomi na Allah bai taƙaita ya ba mutum ɗaya duk duniya ba. Yana rabawa babu kokonto ni'imomi da kuma hikimomin wasu sun fi nosifin tinkau. Amma za ka ga duk mutum akwai burbuɗin wata hikima da Allah ta'ala ya ba shi. Don haka yi utin hikimata mai yasha. Allah yana ba da hikimarsa ga wanda yake so. Akwai wani abu da ya taɓa faruwa da take bayyana hikimar wani bawan Allah. Mota ce ta zo wuce a ƙarƙashin wata gada, irin gada ta ƙasar nan, to mota na da tudu. Tana ɗan shiga sai ta makale. Saboda saman motar ya haɗu da rufin ɗin gada da sama ɗin, aka zo a ja motar ta ki jawuwa. Wannan zuwa sai ga sun nuna suna son jawa, me suke so suka ce za su jawo ne ta ki jawuwa? Sai ce to a ɗan sace iskar mana kaɗan. Aka ɗan yi ƙasa ɗai. Aka ɗan rage iskar, aka tsayar sai aka ja sai ta fita. Sai ce so kuke taɓa ta lokaci a ciki? Wani lokaci kuma a cikin hikimar akwai ɓata lokacin. Shortcut ɗin ba zai yi ba, hikimar sai zama akwai jinkiri. To jinkirin shine hikima ɗin. Dan uwana mutumin ƙauye, Bafulatanin ƙauye, ya fito sai zo sa mutane a bakin kogi sun taru. Me ya faru? Ashe wani ne wai zai shiga kogin ya ƙetare, kuma bai iya iyo a ruwa ba, ruwan ya cinye shi, sai ya rasu a cikin ruwa. Bafulatanin ƙauye ya zo ya ce me kuke kallo? Suka ce wallahi wani bawan Allah ne zai ƙetare ruwa kuma bai iya ba sosai. Ruwan ya fi ƙarfin sai da su gagawarsa nan a bakin ruwa. Sai ce to ya zaga kogin haka da ƙafa mana. Suka ce awa na haba a zaga kogi haka har wani gari da ƙafa. Har yaushe zai zaga? Ya ce to da yake farshe yanzu har yaushe zai farka. Tunda zagawan har yaushe, to yanzu zai kwanta kuma har yaushe zai farka. Saboda haka sai ya ce to ni bari in zaga, sai ya zaga da kafarsa ya je ya dawo. Ya ce na je na dawo, shi kuma har yanzu bai tashi bai. Na ke suka ce an binne shi, ya ce ba gashi ba. Ya ce ba gashi ba. Don haka wa mai yu'tal hikimata, duk wanda aka baki hikima, faqad utiya khairan kaseera, haƙiƙa an bashi alkhairi wanda yake mai yawa. Sai za haka a Qur'ani an ba mutane da yawa hikimomi, a ran ba ta ba mu ko da misalin baya daya.
Wa laqad atayna luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
جزاكم الله خيرا. قولا يا إساء سورة لقمان آية تقوم شاهدوا لكم وقوم شاهدوا الله تعالى يا با ولقد آتينا لقمان الحكمة haqiqa mun ba wa luqman hikima anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi duk wanda ya gode wa Allah dan kansa yayi luqman asalin sa ba annabi bane salihin bawa ne amma in kana bin hikam nasa zaka ga kololuwar hikima a gare shi a wurin wasu malaman tafsiri irin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace luqman asalin sa ma bawa ne amma hikima ta kai iyaka ai ga fice a filin da Allah ya ba mu labarin sa Qur'ani yana da mai gidansa yace Luqman ka je ka samu tinkiya ka yanka mu ina so na ci namar tinkiya amma an ka yanka ka kawo mun gabbai guda biyu a jikin tinkiya da suka fi kowaɗanne gabbai alheri a jikin dan adam wanda tinkiya ke da shi wato ka kawo mun gabban tinkiya guda biyu wanda dan adam ya mallaka wanda sun fi kowaɗanne gabbai guda biyu alheri a jikinsa da ya yanka tinkiya aka gyara sai kawo mai gidansa harshe da zuciya ya aje yace da wannan zuciyar da harshe sun fi komai alheri a jikin dan adam me dalili yace duk abun da ka gani mutum yayi na alheri daga zuciya ne in zuciya ta ce ayi sai ayi sai bakin sai fada sai bakin sai fada mafu tayyib bayan lokaci sai mai gidan yace kuma ka je ka kare yanka tinkiya ka kawo mun gabbai guda biyu a jikin tinkiyar wanda dan ake yake da shi wanda suka fi kowane gabbai guda biyu sharri Luqman da yaje yanka tinkiya ya gyara sai ya kawo zuciya da harshe da san su da yace to ai ranna alheri su kai yace a sharrin masu ne in suka yi kyau sun fi kowanne alheri in suka lalace sun fi kowanne sharri don haka da alherin da sharrin duka a cikin su ne mafhum tayyib don haka duk alheri da sharri a cikin su biyu ne don haka walaqad ataina luqman alhikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna allaha غني حميد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تسكر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا har dai zuwa ƙarshe kan na cika ku da karatu idan ka duba irin tarbiyya da Luqman yayi wa ɗansa ta ishe mu darasi ka gane lalle mutum ne mai hikima da kuma Allah ta'ala ya bashi hikima mutum ne da Allah ta'ala ya bashi hikima wani lokaci hikimar sai ga ma mutum ne da ba kowa ba Allah ya ba kamar yadda ya ba wa Luqman a wancan lokacin Allah yana iya bawa likitanka hikima yana iya bawa mai gidanka hikima yana iya bawa yaronka hikima Allah yana iya bawa almajirinka hikima kowa da irin ni'imomi da Allah ta'ala yake bashi da hikimomi da yake iya bashi Allah yake wa mai yu'tal hikimata duk wanda ya samu hikima faqad haqiqa utiya khairan katira ya samu alheri mai yawa ga dai aran ma Allah ya bashi Qur'ani shi ma Qur'ani hikima ne Qur'ani hikima ne saboda ud'u ila sabili rabbika bil hikma ay bil qur'an qur'ani ma hikima ne ka haddace qur'ani ko ka iya tafsirin qur'ani ko ka san ma'anar sa hikima ne cikin nahar ayat 125 ai hikima ne Allah yace wa ma yadhakkaru babu wanda suke wa asuwa illa sai mutane ulul albab ma'abota hankali da zurfin tunani mutanen da suke da hankali da kuma me da zurfin tunani masu hankali da me da zurfin tunani su ne jama'ar da suke wa asuwa duk mutumin da ke da hikima ka kusance shi ka koyi hikimarsa in a karatu ne ka koya idan a sana'a ne ka koya idan a yanayin aiki ne ya hada ka da shi a ma'aikata ko a kasuwa ko a office in yana da wata hikima baka da ita ka koya ai akwai karin magana na al-hikmatu dhallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha wato wisdom is a lost property of a believer wherever he sees it he grasps it ita hikima wata dabba ce batacciya ta mumini duk inda mumini ya ga hikima sai ya dauka so duk inda kaga hikima ko a wajen wane ne sai ka dauke ta za ta baka amfani amma Allah ta'ala yace ba mai gane waɗannan amfanin ciyarwa fi sabilillahi ba mai gane muhimmancin hikima ba mai gane amfanin hikima ba mai gane hikiman nan alkhairi ne mai yawa illa ulul albab sai mutane da suke ma'abota hankali albab masu zurfin tunani suke da hankali sosai dan qur'ani magana ne na hankali ba mai gane qur'ani sai mai hankali mafhum tayyib yasa da wannan yasa karin maganan da muke yi na Hausawa wani lokaci akwai dan kuskurima wai sai a ce shari'a sabanin hankali a'a ita shari'a fintin kau hankali ita shari'ar in kaga hankalinka bai gane hikimar da yasa Allah ya abu ba ba wai hankalinka ne ya saba ba a'a hikimar ne ta wuce hankalinka yanzu magabatan mu kakanninmu da kakannin kakanninmu idan mutum ya zo ya ga remote control zai ce maka sihiri ne kana nesa da talabijin sai ka danna sai ya ga yana zai ce a'a wannan sihiri ne in ka tada magabata shekara 800,000 ya ga jirgin sama ka ce daga nan Abuja za a tashi a je a sauka a Madina kai tsaye a awa 4:15 a ziyarci masallacin firayyen halitta zai ce a'a ba zai ba sihiri ne ai in ka duba akwai abubuwan da wasu malamai suka kawo sai su ce maka sihiri ne amma yanzu sai a ce technology ne ba sihiri ba ne saboda me saboda a lokacin iya fahimtar su kenan sai su ga hankali ba zai kama su ce ya zama sihiri amma a yanzu sai ka gane ba sihiri ba ne kana zaune a nan sai ka ɗauki wa sai ka kira mutum a China sai ya ɗauka sai ku yi magana da shi ko kuna ganawa da shi kowa yana ganin ku physically kai kana ganin sa shi yana ganin ka kuna ganawa in ka ɗauko mutum shekara 500 ba aka tada shi a kabari zai ce sihiri ne amma kai fa me zaka ce yanzu sai ka ce technology ke sa Allah ya ce illa ulul albab duk inda hankalinka ya gajiya baka gane hikima sai abin ya bayyana sai gane a ikon Allah sai ka sallama zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da Qur'ani da abin da yake karantar da mu Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبغيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم kun ma'ana wa la takun alaina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.